ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسادوا مجلسين قوم شاترا كم مجالس أمنا تفسير القرآن دمتي أجكم وتر رمضان أولنا مسلاتينا الفرقان awannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Yau insha Allah zamu ci gaba da tafsirin mu a cikin surat Fat. Zamu tashi aya ta kadzabat qablahum qaumun nuhin wa adun, na'am, aya ta 12 insha Allah. Kafin mu fara amsa tambayoyi zan kaddamar da ta'aziyya ga al'ummar musulmi baki daya akan babban rashi da wannan al'umma ta yi ta ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na wannan zamanin, Abu Ishaq Muhammad Yusuf al-Sharif al-Huwaini rahmatullahi alayhi. Ya rasu shekaran jiya a garin Doha. Yana daga cikin malamai da suka yi ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima, kuma suka tsare wannan ilimi, suka daga tutarsa, suke kuma ba da kariya a kansa. Wannan ilimi wanda shine ya tsare mana addini, ya tsare mana alqur'ani, ya tsare mana martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tsare mana martabar sahabbai, ya tsare mana martabar zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine dai abinda yake kare addini daga mummunan tawili da kuma zamiya ga barin tafarkin daidai da kuma jefa shubuhohi. To wannan bawan Allah Abu Ishaq al-Huwaini rahmatullahi alaihi ya shahara da bada kariya da kuma yada wannan ilimi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajarsa. Amin. Allah ya tayar da shi a cikin zumrar waɗanda suka gabace shi na waɗanda suka yi ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima. Amin. Na malamai na da suka bi gurbin as-salafus salih. Amin. Dan ya kasance salafi ne asari. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tayar da shi a cikin zumrar waɗanda suke magabata na ƙwarai. Kuma Allah madaukakin sarki ya musanya mana wannan alheri da muka rasa a cikin wannan al'umma. Allah ya kyauta bayansa. Allah ya kyauta bayansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Nasbiru wa nahtasib wa nas'alullaha ta'ala an yajma'ana wa iyyahu fi jannatil firdaus. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سي تنبيوي وانا يتشي مالا تنبيتا يتشي مالا انا هاي هو يارا سنا بقيني يارانا سو بقيني دقا تكنسو هردا واندا باسا زوا مكرنتا أدابا بنسينا سناء. To yanzu jari yayi kasa, ce nake so na tsayar da haihuwa, da tsayar da wayan haihuwa haka ta isa, saboda wahala, saboda a wataran abinci ma sai a hankali. To ya halatta ko kuma yin hakan kuskure ne? Eh, tsayar da haihuwa ga baki daya malamai sun ce wannan bai halatta ba, malaman wannan zamani. Amma tsayar da haihuwa na wucin gadi na wani lokaci saboda waɗansu dalilai kamar wanda suka shafi lafiyar ita uwar ko lafiyar yaran ko a hali da uwar ta samu kanta a ciki, to wannan ya halatta. Idan abu ne wanda aka yi shi na wucin gadi temporary, ba na jin dindin ba tunda ba ta san abin da Allah zai kawo ba nan gaba saboda haka ta yi hakuri a ta tsaya babu laifi ta dakatar da haihuwa ta hanyar amfani da ɗaya daga cikin hanyoyin da ake dakatar da haihuwa amma tana da lafiyar ta je a hana ta haihuwa ga baki daya kamar a cire mata mahaifa ko a yanke inda yake fitar da sanadarin kwai na haihuwa da take yi wannan bai halatta ba a bisa abinda malaman majma' al-fiqh al-islami na rabitat al-alam al-islami suke fatwa tiyo wajen kusan sama da shekara 40 akan wannan saboda haka tayi hakuri kuma kada wato wahalar abinda za a ci ya sanya ta tamuna da zato ga Allah kada tamuna da zato ga Allah domin Allah madaukakin sarki ya ce wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha babu wata dabba face arzikinta yana wajen Allah duk wani abu duk wani halitta Allah madaukakin sarki shine mai azurtawa na haka ta kyautata zato ga Allah kuma ta yi bakin kokarinta kada ta tozarta amana na wato musamman uban su da ita kada su tozarta amana waɗannan yara tsaya bakin kokarin su suna nema musu abin da za su ci su nemi taimakon Allah jalla wa ala amma kada su mugusta zato ga Allah su dauka cewa wato yawan haihuwa ko yawan iyali shine ya sanya musu wato talauci da rashi in Allah yadda zai zamanto sanadiyar arziki ne a gare su ba san abin da waɗannan yara za su zamanto ba nan gaba saboda Allah madaukakin sarki shine al-mutawakkil wanda ake dogaro a kansa sannan wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya da imani Allah ya ji kan hajiya ya sa firdausu makoma amin yace tambaya hukuncin sallar mace da ta dauki yaro kuma da pampers a jikinsa kuma najasa a cikin pampers din idan dai najasar bata fito ba babu komai yo ai mutum ma da yake tafiya ba najasa ce a cikinsa ba bata fito ba kamar pampers ne da Allah ya yi masa ya rufe najasar saboda haka idan najasar bata riga ta fito waje ba wannan a tsarkinta yana nan kuma sallarta tana nan babu komai insha Allah sannan wannan ya ce Allah assalamu alaikum Allah ya ji kan mahaifa ya kara hasken ilimi amin ya ce malam me hukuncin wanda zai ce maka ka buɗe alqur'ani idan surar rahama ce Allah zai amsa maka idan sura azaba ce Allah ba zai amsa maka ba to malam wannan shi ma duba ne duk da alqur'ani ne ko ba duba bane wannan shi ma duba ne kuma bid'a ce kuma tozarta alqur'ani ne Allah bai saukar da alqur'ani dan ai haka da shi ba alqur'ani ba a saukar da shi domin ai duba ba saboda haka wani yana daga cikin bid'a munkara haramun ne ayi wannan kuma wanda yake yin wannan bai halatta a gaskata shi ba idan aka je aka sa shi yayi wannan to Allah ba zai karbi sallarsa ba a sallar wanda ya sa shi yayi wannan din har kwana 40 in ku har ya gaskata shi ma to wannan tamkar ya kafinta da aka saukar ma annabi Muhammad abinda aka saukar ga annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kuma yanda yazo a ingantaccen hadisi wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin duba da ake bi amma sai a zo da shi da sura alqur'ani dan a sa mutun ya ji kamar kan cewa wannan abu ne wanda yake na addini ba na bokanci ba ba na bugun kasa ba ba na zane akan yashi ba da sauransu shi ma yana daga cikin duba da Allah da manzansa suka haramta to sai wannan ta ƙarshe yake cewa malam dan Allah ina da tambaya akan hukuncin namiji da yake da mata biyu a lokacin sallah yaya ya kamata abin ya zama daya tana wani garin daya tana cikin gidan iyayena dayar tana garin da yake aiki dayar kuma tana family house to kace biyu amma ka lissafa hudu wanda kwanan ta yazo anan zaka kasance ba yana rabon kwana ba in sallah ta fado akan kwanan wanda take to yana wajen ta ranar sallah to da haka duk shagalin sallah a wajen ta za a yi bai halatta ba ya canza tsari ya ga kan cewa don wannan ita ce baya so sallah ta fado mata sai ya canza kwana ya ce ya canza tsarin kwana a wannan rashin adalci ne sai dai in zai yi ta hila ne da dabara idan zai yi da dabara to wannan kuma wannan kuma wallahu ya'lamul mufsida minal muslih mabarnaci da ne gyara duk Allah ya sani kasan wadansu sai su yi dabara sai su kirkiri tafiya dan idan sun yi tafiya sai lissafin ya ruguje saboda haka sai abin sai ya dawo ya fado ta inda yake so to in ma yayi wannan ne a zahiri shari'a ta bi amma kuma shi da Allah a babi ne wallahu ya'lamul mufsida minal muslih in ka zo mata ta nan baka san kai kuma ta inda Allah zai zo maka ba saboda haka adalci shine yafi komai mutum ya tsaya akan adalci zahiran wa batina a bayyane da kuma a boye shikenan sai ka zauna lafiya domin Allah ya sanya halittar sama da ƙasa akan adalci saboda haka duk wani abu naka in ka assasa shi akan adalci to ya dace da tsarin halittar Allah sai ka ji dadi ka hutar amma idan ka ce ba za ka yi adalci ba ka kauce to Allah madaukakin sarki zai azabtar da kai tun daga nan za ka rinka ganin ba daidai ba a cikin gidan naka saboda rashin adalci dan haka mu kula da yin adalci sau da yawa a gidaje mutane suna wasa da sha'anin adalcin nan saboda matsayin da suka ga suna da shi na shugabanci da karfi da kan cewa su ne waɗanda suke masu gida dan haka abinda suka ga dama sai su to su tuna abinda Allah madaukaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Mas'ud Uqba bin Amr al-Badri yace masa ya Aba Mas'ud wallahu aqdaru minka alayhi wallahi ikon Allah karfin Allah akan ka yafi karfin ka akan wannan bawan naka saboda haka idan kana ganin kan cewa waɗannan matan naka raunana ne ko wannan da baka so raunana nace ba ta da waɗansu wanda za su tsaya akan su kare mata haƙƙinta akan waɗanda yake zaka gansu su cika maka ido ka ji cewar ba za ka iya mata kama karya ba saboda ganin kan cewa kai ka isa to ka tuna ikon Allah akan ka yafi ikonka akan ta wannan ya sanya ka ka ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin adalci na haka masu ƙarin aure sai a kula da wannan waɗanda kuma ba su ƙara ba sun huta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق
نعم الله جل وعلا يشي كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد متانا النبو نوح سنكريتا أقبانوس دا آداوا دا آد سوني كبيلر آد wa fir'aunu da kuma fir'aun dhul autad ma'abucin turaku ma'abucin rundunoni ma'abucin manya-manyan gine-gine ma'abucin mulki mai girma duk suna daga duk su ne ma'anar al autad wa samudu da kuma samudawa kabilar samud wa qaumul lutin da mutanen annabi lut wa ashabul aika da mutanen al aika mutanen annabi shu'aib al qaryar mutanen annabi shu'aib wato mutanen kurmi mutanen cikin duhuwa waje wanda yake mai bishiyoyi da ni'imomi da sarkakiyar hadewar bishiyoyi ulaikal ahzab to waɗannan sune kungiyoyin kafirci. Yayin da Allah ta'ala yace mahzumu wato jundun ma hunalika mahzumu min al ahzab, su suna daga cikin rundunonin kafirci. To Allah yace ga rundunonin kafirci na hakika, ulaika al ahzab, waɗancan sune taron rundunonin kafirci. Allah yace in kullun illa kadzabar rusul, babu wani daga cikin su face ya ƙaryata manzanni, ya ƙaryata manzannin Allah. Fa haqqa iqab, sannan fa haqqa iqab, sai uquba ta wato ta tabbata akan su, ta wajaba akan su. Wa ma yanzuru haula'i, su waɗannan kafirai na Makka ba abin da suke jira, illa sayhatan wahida, face wato tsawa guda ɗaya, malaha min fawaq, babu wani sauraro, babu wani jira da za a yi kafin zuwanta, ko da kwacin-kwacin abin da ke tsakanin tatsar farko da tatsa ta biyu ta nonon raƙumi, ta nonon taguwa. Wannan wa'idi ne, wannan narko ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma wato kafirai a kan ƙaryatawarsu da suke ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ya yi tahdid, ya yi musu ban tsoro da cewar su fa ba su zamanto ba face waɗansu rundunoni wulaƙantattu waɗanda yake za su ruguje a can wajen da Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato karyewarsu za ta zo. To gabaninsu ma akwai waɗanda suka karyata, su ne mutanen annabi Nuh. Mutanen annabi Nuh su ne mutanen manzo na farko wanda manzansu ya daɗe tare da su shekara 250 yana kiransu. To sun ƙaryata, Allah ya halakar da su da ruwan tufana, ya halakar da su suka nutse gabaki ɗaya da ruwan tufana, ruwan da ba a taɓa yin kamarsa ba, ruwan da Allah ya sifanta da cewa inna lamma taghal ma, murayin da ruwa ya wuce iyakarsa, don ya wuce iyaka, komai ya wuce iyaka, ba shi da kyau. Ka duba ka ga tsunami yadda take zuwa, duk wanda ya ga fim ɗin tsunami da aka yi na Indonesia ko na Japan a shekarun baya da suka wuce zai san cewa ruwa in ya daga ya wuce iyakarsa babban bala'i ne. To mutanen annabi Nuh ga yanda Allah ya halakar da su. Wa Ad da Adawa kabila ce daga cikin kabilu waɗanda tarihinsu sananne ne, waɗannan mutane da Allah yake ambato tarihinsu sananne ne wajen wanda ake karanta musu Alkur'ani, saboda labarinsu ya wato labarinsu an karɓe shi al'umma bayan al'umma har ya zamanto wani abu ne wanda yake musallam, an sallama shi ba a ko shakkarsa. Adawa suna daga cikin waɗannan kabilu, su ne mutanen da aka aiko musu annabi Hud, sun kasance a waje da ake ce masa al-ahqab. Wadkur akha adin id anzara qaumahu bil ahqab, al-ahqab wato waje ne na yankin rairayi, rairayi a wajen kamar teku yake, dan in ka bi wajen in ka ga yanda rairayi yake kamar yanda zaka ganka a cikin teku haka zaka ganka a cikin rairayi. Babu wani alamar makhluki, babu wani alamar gini, ba wani alamar tsuro, sai kasa kawai shimfiɗaɗɗa a wuri wato a kudancin a kudanci maso kudu maso gabas na ƙasar Saudiya, da kuma arewa maso yamma na ƙasar Oman, da kuma gabas da kuma gabashin ƙasar Yemen. Nan mantikar da ya haɗa waɗannan ƙasashe guda uku, a nan al-ahqaf yake. Kuma haƙe-haƙe ya tuno irin wato alamomin abubuwan da suka bari bayan Allah ya halakar da su. A nan wajen suka yi zamani, to Allah maɗaukakin sarki ya sufanta su da cewa ƙarfafa ne, ƙarfafa ne, har suna cewa man ashaddu minna quwwa, waye ya kai mu tsananin ƙarfi. Allah ya musu wa'azi ya ce ba sa gani cewa Allah da ya halicce su shi ya fi su tsananin ƙarfi. To su Adawa da Allah ya tashi halakar da su, sai ya halakar da su da ƙarfin da ba a gani, iska, ba ka gani iska, sai dai ka ga buga, sai dai ka ga tasirinta yadda take tayar da ƙura, sai dai ka ga rassa suna motsi, sai dai ka ga tana tashi da abubuwa amma ba ka ganinta. to haka Allah ya halakar da ba suna jin tsananin karfi ba sai Allah ya sallata musu abinda karfin sa ya kuna su gashi kuma ba a ganin sa ita ce iska sai ta dauki mutun ta kai shi sararin samaniya sannan ta kifar da shi sai ya fado kan ya guntule saboda haka suka wayi garu ka ajazu nakhlin khawiya kamar kututturan dabino wanda aka fafe tsakan aka fafe wato cikin su wa fir'aunu da kuma fir'aun sarkin misrawa zul autad ma'abucin turaku al autad jam'u ne na watad wannan isharar ne ga abinda fir'aun yake da shi na wato mulkin sa wanda an fassara al autad dinnan da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonin akwai fitattu guda hudu na farko shine al autad turke wato turke yake yi sai a kafa guda hudu a daure hannayen mutum guda biyu a daure kafafunsa akan turke da ake kafawa a kasa kun san dai turke kamar yanda ake yin turken dabba da za a kafa shi a kasa yadda duk karfin dabba ba za ta fincike shi ya fito daga kasa ba to shi ma haka za a yi ma mutum sai a rinka gana masa azaba a rinka gana masa azaba ko kuma an fassara shi da cewa waɗannan turaku wato sama ake yi da su sai a kafa su a ƙasa guda hudu din dai sai a ɗaure mutum hannunsa hannayensa da kafafunsa haka za a ɗaure shi a can sararin samaniya a ɗaure a bar shi ba ci ba sha ba makwanci ba wajen inuwa a cikin rana da cikin ruwa haka za a bar shi har ya mutu kaga gwaninta wajen azaba gwaninta wajen jabberanci to sai fir'auna an kuma fassara al-autad da manyan gininnuka ishara ya zuwa ga abin da yake da shi na manyan gine-gine wanda waɗansu malamai suka fassara shi da kan cewa sune al-ahram sune pyramid a tarihi ba fir'aunan annabi Musa ya gina su ba amma shine yake da iko akan su yayin da ya zamanto shine sarkin Misra gine-ginen nan da kake gani na pyramids kun gansu manya-manyan gine-gine da suka dauki shekaru ana gina su tubalin kawai guda daya abu ne wanda yake sai manya sai jama'a masu yawa za su iya daukan sa har su tura shi amma haka aka gina nan gini bayan gini har sai da aka yi gagarumin gini ka san duk wanda ya iya yin wannan har ya mallaki wannan ya samu mulki mai girma to da mulkin sa mai girma Allah ya halakar da shi ma'ana ta hudu ta al-autad sune rundunoni yana da sojoji masu yawa shi yasa yake cewa wa inna la jami'un hadirun fa arsala fir'aun fil madaini hashirin inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'izun wa inna la jami'un hadirun taro ne gabaki daya sai ce a shirye suke saboda yana da rundunoni yana da set force wato a ƙarfi na daular da ya kafa na mulkin sa to duk wannan sun tabbata ga fir'aun duk fassarar da aka yi na al-autad innan guda hudu sun tabbata ga fir'aun haka yake saboda zaluncin sa yana da turaku da yake mutane azaba saboda ma zaluncin sa har gani har cewa yake yi shine ana rabbukumul a'la shi Allah ne ma kansa saboda zaluncin sa da ganin cewa yana da ƙarfi har cewa yake kai duk gine-ginen da aka yi a yi min gini ma da zan kai can sama je in kai ya zuwa ga Ubangijin Musa don ina jin ƙarya yake yi wana da fir'aunu ya hamanu ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnu kadhiba Allah ya ce wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amali aka kawata masa mummunan aikinsa to shi ma Allah ya ce ya ƙaryata manzanni Allah ya halakar da shi da me da ruwa ya nitse yana alfahari ganin cewa ruwa ya dare yayi masa hanya yana ganin shi ne ai fir'auna a ƙasa an san shi a ruwa ma an san shi saboda haka sai da ya shiga suka haɗu gabaki ɗaya da shi da rundunonin nasa sannan Allah maɗaukakin sarki ya rufe da shi wa samudu da samudawa su ma wata kabila ce daga cikin kabilu waɗanda suka yi zamani bayan annabi Nuhu kafin annabi Ibrahim wanda wajen zaman su a waje ne da ake ce masa al'ula yanzu a ƙasar Saudiya yana nan yanzu ya zama to wajen tourism wajen yawon shakatawa kwanan nan aka yi wani biki a wajen na mawaka suka zo suka yi ta waƙe-waƙe a wajen da Allah madaukakin sarki ya halakar da Samudawa guri irin wannan ana zuwa ne dan ayi izina ba dan ayi biki ba ana zuwa ne dan ayi izina tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar wani ya shiga wajen face yana kuka ko yana kakaro kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya lullube kansa da ya wuce ta wajen nan har sai da ya wuce saboda tsoro abin da ya faru su mutanen Samudawa Allah ya basu sun zamanto aya ya halakar da su amma ya kyale gidajen su da garuruwan su da gidajen su nan saboda haka zaka je ka gani har yanzu ga gidajen nan nasu a jikin dutse suke fafe dutse wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin sun kasance suna hako walo suna sassaka gidaje daga duwar wasu suna amintattu to su ma Allah ya halakar da su da tsawa guda daya inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu ka hashimil muhtadir suka zamanto kamar wato ciyawa wanda aka yanke ta aka zubar da ita suka zamanto matattu a durkushe suna cikin gidajen nasu amma ga gidansu nan Allah madaukakin sarki ya bari dan su zamanto aya dan ya zamanto aya ga mutane wa qaumul lut da kuma mutanen annabi lut fajirci sune fajirci ga nika sheni dukkan wannan in fajirci suna yin sa to su ma haka Allah ya halakar da su da me Allah ya halakar da su da kifewa aka kife su aka ciccubo kasar ta su tun daga kasanta aka yi sama da ita sannan aka kife ta sannan ake musu ruwan tsakon kwali shi yasa suka zamanto ga wajen nasu nan ba a gani ba a rayuwa a wajen inda aka halakar ba abin da yake ba wani makhluki da yake rayuwa wa ashabul aika da mutanen sarkakiya ashabul aika mutanen annabi shu'aib ne mutanen madiyan ne amma masu wadata ne wato da zaman cikin gari ya takura a gare su sai suka fita wajen gari suka tafi GRA suka yi waje shi yasa ake ce musu ashabul aika waje mai sarkakiya da bushiyoyi da ni'ima suka koma can suna cikin ni'ima da jin daɗi amma kuma sun kafirce ma Allah to su ma Allah ya halakar da su da azabu yawmin dhulla azabar ranar inuwa ce ta zo musu ta lullube su kamar za a yi musu ruwan sama sai kawai ruwan azaba ya barke a kansu wuta ta faɗo ta ƙona su sannan bayan an yi musu tsawa don su ma an halakar da su da mutanen Madyan aka halakar da su da tsawa su kuma mutanen al'aika aka halakar da su bi azabi yawmin dhulla Allah ya ce duk waɗannan babu wani daga cikin su face ya ƙaryata manzanni domin duk wanda ya ƙaryata manzo guda ɗaya ya ƙaryata duk manzannin Allah kowa ya ƙaryata manzon da aka turo masa saboda haka kowa ya ƙaryata dukkan manzannin Allah dan sakon su ɗaya ne fa haqqa iqab da haka hukuma ta tabbata akan su to wannan gargadi ne domin in sun gaskata da abinda alqur'ani yake faɗa kaga an samu gargadi cewa yanda hukuma ta faɗa akan su tare da girman su da girman mulkin su da izzar da suka samu a bayan ƙasa to su fa ba komai bane su jundun ma hunalika ne runduna ce wulakantarta to idan waɗanda suka fi su ga abinda basu gagara Allah ba ga abinda Allah ya musu ina su kuma gare su to kaga in sun amince in sun gaskata abinda Allah yake faɗa wannan sai ya zamanto kasheji ne a gare su in ma basu gaskata ba shi ma kasheji ne a gare su domin labarin waɗannan mutanen shahararre ne har ya zamanto zai ba su zato mai ƙarfi akan cewar wannan al'amarin fa da ake faɗa daidai ne tare da kuma cewa uslubin alqur'ani yana ta maimaita kissar maimaitawa bayan maimaitawa a maimaita a sake maimaitawa ka duba dai ka ga nan a cikin suratul sad an faɗe ta kaga suratul a'raf kaga suratul hud kaga suratul qamar an fade su da kaga sura kaga suratul furqan kaga suratul hijr ana ta maimaitawa wannan zai sanya wato shi ma ya zama to gargadi a gare su to sannan Allah madaukakin sarki yace wanda yake shine gargadin to su waɗannan ba fa abinda ba abinda suke jira face sai hatan wahida tsawa guda daya tsawa guda daya din nan za ta iya nufin anan duniya da tsawar wato da za ta zo musu ta wato rundunonin musulmi karkashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a ci su da yaki kamar yanda ya faru gare su ranar yakin badar da kuma kamar yanda ya faru gare su ranar fatih makka abinda suke jira kenan tsawa guda daya ko kuma wato ita ce tsawar da yake ta kare ta karshen rayuwa ita ce wato sihatul faza da sihatul sa'i wato kururuwa tsawa da za su ji wanda take kawo halakar dukkan wanda yake bayan kasa abinda kawai suke jira kenan malaha min fawaq wannan tsawa da za su ji ba ta da wani imhal ba ta da wani saurarawa ko da wato gurgurdan yadda za a samu wato fatara lokaci tsakanin tatsar farko da tatsa ta biyu kafin yayin da ake tatsan nonon raƙumi nonon taguwa idan aka tatso za a dan jira kafin nonon ya sake ci hantsar ta sake cika sannan a sake tatsowa to dan wannan lokacin da ke tsakani shi ake ce mafawaq shi ake ce mafawaq wato ba za a saurara musu ba ko da dan gurgurdan dan karamin wannan lokacin ne ba za a saurara musu ba inda ta riga ta zo tana zuwa halakar su ta zo dan daga an ji kururuwar shikenan kuma lokacin kururuwar ba za a yi sauraro ba za a jinkirta shi ba tunda shi mala'ika Israfil da aka bashi qahon da zai da wato da zai yi wannan da za a ji wannan tsawar daga hurawarsa ya riga a shirye yake ya riga ya sanya qahon a bakin sa ya daga kansa yana jiran a umarce shi ya kasa kunne ya ji umarnin Allah daga an yi ya hura shikenan duk duniyar ta tashi to abinda kawai fa suke jira kenan wannan wa'idi ne ban tsoro ne da Allah madaukakin sarki yayi akan wato kafircin waɗannan kafirai da suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karyatawa da izgili to sannan Allah ta'ala yake وقالوا
ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
Allah ya ce wa qalu rabbana ajil lana qittana kuma suka ce ya ubangijinmu ka gaggauta mana rabanmu na azabar da kake da ake mana alkawari da ita qabla yawmil hisab tun kafin ranar sakamako wannan izgili ne suke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai har addu'a suke addu'a azabar tamu rabannu na azabar wai rabban nasu na azabar suke cewa wai Allah ya gaggauta musu shi wannan abin yazo wato a shirye suke su dauki azabar kaga isa matuƙa kenan wajen ƙaryatawa in kuka lura wato jerin gwanan istihza'in mushrikai da Allah ya bude wannan surar da shi abu guda uku ne na farko istihza'i akan tauhidi suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida yanzu ya sanya iyayen giji su zamanto ubangiji su zamanto abun bauta guda daya wato suna inkarin tauhidi na biyu annabci suna inkarin annabci a unzila alaihi dhikru min bainina haka suka ce yanzu an saukar masa da wahayi ne daga wato a tsakankanin mu wato suna inkarin cewar shi annabi ne ma karyata annabci to na uku kuma karyata tashin alkiyama a cikin wannan ayar da muka karanta suka ce rabbana ajil lana qittana qabla yawmil hisab, ka gaggauta mana azabar ta zo tun kafin ranar sakamako, wato su a shirye suke ta zo ma azabar. Wannan yana da yawa isti'jal, neman gaggawar saukar azaba saboda ganin kan cewa bata zo ba, saboda haka suke fada ma annabi sallallahu alaihi wasallam a zo mana da azaba. To wannan wato jahiltar Allah ne, saboda shi Allah jalla wa ala alhalimu ne, mai hakuri ne bisa sani da yake da shi, domin rashin zuwan azabar, rashin gaggauta zuwan azabar ba dalili ne akan rashin ta ba, bal komai na Allah yana da lokacinsa. Kuma shi Allah ba mutum bane wanda za a ce an harzuka shi yace au abinda kuke fada kenan to gata nan, na Allah al-Aziz ne yafi karfin haka, yafi karfin nan. Shi yasa Allah yace wa yastajilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'ada wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, suna gaggautawar ka zo musu da azaba, Allah kuma bazai saba alƙawarinsa ba. Rana ɗaya a wajen Ubangijinka kamar kwana, kamar shekara dubu ne daga abin da kuke kidayawa. Saboda haka zuwan lokacin kamar rana ɗaya ne a wajen Allah, kamar rana wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basa, kamar kiftawar ido ne. Saboda haka wannan kawai istihza'i ne. Kuma in kuka kula dukkan fitsara da masu ƙaryata addini, masu rashin yadda da addini suke ta wannan babin ne, istihza'i, wato su rinka ba'a da izgili da Allah da annabinsa sallallahu alaihi wasallam da ma annabawa baki ɗaya alaihi musallatu wassalam da wahayin da Allah ya saukar. Takamarsu kenan cewa suna da tsaurin ido da taurin kan da za su iya zagin Allah, da za su iya yin ba'a ga Allah, za su iya yin ba'a ga wato annabawa, su izgili da su domin su ɓata ma wato su sanya ɓacin rai ga masu imani. To kuma wannan ɓacin ran da suke sawa, ɓatancin da suke sawa ga masu imani, hatta ga Allah ma suna janyo ma kansu azabar Allah. Kamar yadda Allah ta'ala yake Allah ya ce alladina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan inda llahi wa inda alladina amanu, masu jayayya da ayoyin Allah ba tare da wata hujja da ta zo musu ba, wannan abin ki ne mai girma a wajen mu'mine, abin ki ne mai girma a wajen Allah da kuma a wajen mu'mine. Kabura maqtan inda llahi wa inda alladina amanu, babban abin ki ne a wajen Allah da kuma wajen mu'mine. To shi ne wannan abinda suke yi don su yi wannan ɓatancin. To nan Allah maɗaukakin sarki sai ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce isbir ala ma yaqulun, ka yi haƙuri a kan abinda suke faɗa, wato ka jure da wannan cutarwar da suke, inda Allah inda ba don addini gaskiya ba ne, Allah ba zai ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri ba, ya san cewar gaskiya za ta tabbata. Kai haƙuri akan abin da suke faɗa. Wazkur abdana Dawud, ka tuna bawanmu Dawud, nan adh-dhikr anan bi ma'ana at-tadhkir, wato ka tuna ba wai ka ambaci labarinsa ba, duk da yake shi ma zai iya ɗaukan wannan ma'ana, kamar yadda Ibn Ashur ya nuna cewa zai ɗauki dukkan ma'anar. Kai akan kanka ka tuna kissar annabi Dawud, sannan ka ambata ma mutane kissar annabi Dawud. To menene munasabar hada wannan da yin hakuri akan maganganun istihza'i da suke fada? Munasabar shine cewa kyale su da istihza'in su, kyale batun yin raddi akan istihza'in su, kawo abin da yake zai nuna musu wato abinda al'adar Allah take tare da bayin Allah salihai wanda kai kana daga cikin su, sai aka kawo kissar annabi Dawud tare da kuma zai iya daukan cewar kaman kai hakuri kan abin da suke faɗa, ka tuna da bawan mu Dawud da kuma waɗan, sai kuma aka ambaci waɗansu annabawan bayansa har guda tara, domin kowannen su zaka ga yayi hakuri akan batanci da aka yi masa, kuma ƙarshen al'amari Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar masa da ɗaukaka. Saboda haka kai ma haka Allah zai tabbatar maka. To nan Allah maɗaukakin sarki ya kirawo annabi Dawud da cewa abdana bawanmu wannan daukakawa ne da darasawa da martabawa a gare shi ya danganta shi zuwa gare shi bawanmu inji Allah yace ma annabi Dawud bawanmu ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sunan da yafi so a kira shi irin bawan Allah kuma a matsayi wanda yake ba wani bawa na Allah da ya taka wannan sai Allah ya sifanta shi da wannan yace subhanallazi asra bi abdihi layla sarki ya tabbata ga wannan ubangijin da ya tafi dare da bawansa a cikin dare Allah yace dal ay shi annabi Dawud dal ay ma'abucin karfi wato ma'abucin karfi a cikin ibada Allah ya yabe shi da karfi cikin ibada wanda yake nuna jimiri da juriya a cikin ibada Allah madaukakin sarki yana yabo da wannan annabi Dawud Allah ya bashi karfi wajen ibada shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu azumi na nafila da yafi falala irin azumin annabi Dawud kana yasumu yawman wa yuftiru yawman yana azumi rana daya ya sha azumi rana daya babu azumi na nafila da yafi wannan wanda mutum zai dawwama akai to kuma kaga masu yin irin wannan azumi to sai waɗanda yake sun jure to Allah ya sifanta shi da cewa shi ma'abucin karfi ne a cikin ibada kuma haka sallar dare yaqumu nisfal layl wa yanamu thuluthahu wa yaqumu sudusahu yayi bacci rabin dare sannan na'am yanamu nisfal layl wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu yana tsayuwa yana bacci rabin dare ya tashi yayi sallah sulusun dare sannan yayi bacci sudusi ko ya haka lafazin hadisin yake ko na'am innahu awwab Allah yace innahu awwab lalle shi mai yawan komawa ne zuwa ga Allah wato mai yawan komawa ne zuwa ga yardar Allah yana da saurin komawa zuwa ga yardar Allah ta hanyar komawa a cikin ibada wanda yake sallar walha an sufanta shi da cewa shine mai yawan komawa zuwa ga yardar Allah ahabbu salati ila Allah salatu daud wa ahabbu siyami ila Allah siyamu daud kana yanamu nisfal layl wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu kamar yadda na faɗa yana bacci rabin dare ya tashi yayi sallah sulusun dare sannan yayi bacci sudusun dare na ƙarshe haka sallar daransa take alaihi salatu wassalam to shine ma'anar dal aidi ne ƙarfi ne a cikin ibada Allah yace inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihna mun hore duwatsu tare da shi suna yin tasbihi tare da shi bil ashi wal ishraq da yammaci da kuma lokacin hudowar rana wato da safa da yamma lokacin hudowar rana wato lokacin walha kenan to kuma dama kun san ita sallar walha an ce ita sallar masu komawa ga Allah to an ce shi awwab ne to gashi aka ce lokacin da suke tasbihin kenan lokacin walha da kuma da yammaci wattaira haka nan mun hore tsuntsaye mashuratan halin kasancewa ana tattara su gare shi kullun lahu awwab kowanne daga cikinsu yana komawa ya zuwa ga da'a gare shi ga annabi Dawud yayin da yake ibada suna yi tare da shi kowanne daga cikinsu wato in ya tashi yin ibadarsa ta karatun at-taura da tasbihi da yake yi sai Allah ya sa in yana faɗa sai duwatsu su amsa sai tsuntsaye su amsa wai waɗansu wato kun san kwatankwacin wannan ambatansa ya zo a cikin at-taura a cikin labarin annabi Dawud to wai sai suka ce irin saboda rashin imani da ayoyin da mu'jizozin annabawa sai waɗansu daga cikin masu sharhi suke cewa ai ma'ana wato wannan abin eko ne amsa kowane wai in yana karatun ne sai duwatsu su rinka yin amsa kowa ai ka san amsa kowa ai ko idan ka je kai magana da ƙarfi a waje wanda yake da duwatsu a nan kusa sound waves din idan suka tafi sai su yi reflecting sai su dawo wajen ka sai ka ji wai wato ba wata mu'jiza bace wannan abu ne wanda yake faruwa ga kowa to shine har Allah zai ambace shi ai wannan mu'jiza ce shi yasa Allah ya ambata dan wannan amsa kowa kowa ma zai iya yi to kuma Allah sai ya ce ai kullun lahu awwab kowa mai komawa ne mai biyayya ne ga Annabi Dawud wajen wannan in ya fada sai su fada to idan an ce duwatsu amsa kowanne tsuntsaye fa su ma amsa kowanne tasbihi suke yi tare da Annabi Dawud Allah ya ambaci wannan dan ya bayyana babban matsayinsa to a cikin kawo wannan kissar akwai dauki hankali daga izgili da suke da raddi akan izgilin domin daga baya kuma aka zo aka yi musu wa'azi wannan sai ya sanya su soma tunani domin an dauki hankalin su daga mujadala da su daga jayayya da su akan abin da suke fada da a ce za a mayar musu da raddi kawai sai Allah ya ce kai hakuri akan abin da suke fada ka tuna bawa na Annabi Dawud sai ake ta kawo kissar sa washaddadna mulkahu Allah ya ce mun karfafa mulkin sa ai mun karfafa shi da kurjini da nasara da yawan rundunoni da yawan masu gadi kullun wato yana da ƴan gadi da suke gadin masallacin sa wajen da yake ibada cikin dare saboda karfin mulki masu yawa haka suke gadin sa wa atainahu alhikma kuma mun bashi hikima ita ce annabci da ilimin shari'a dukkan wata kalma da ta dace da gaskiya ita ake ce mai hikima to wanda Allah ya bashi hikima shine wanda Allah ya bashi sanin littafin Allah wanda ya kunshi gaskiya to duk wanda ya san littafin Allah yayi hukunci da shi to hakika Allah ya bashi hikima dan zaka samu ko yaushe hukuncin sa yana daidai da gaskiya in ana magana ana ta jayayya daga yazo ya faɗi abu in dai daga abin da ya sani ne na ilimin littafi kuma yayi hukunci da abin da ke cikin ilimin littafin to sai kaga shine ya dace da gaskiya kowa sai ya dawo ya zuwa ga maganar sa Allah ya ce wa atainahu alhikmata wa fasla alkhitab kuma muka bashi wato rarrabewar zance hikima da kuma rarrabewar zance shine zance wanda yake tantance abin da ake fada yanda za a fahimce shi daidai wa daida ba tare da an samu wani rikici ba a wajen fahimtar abin da ake fada rarrabewar zance Allah madaukakin sarki ya bama Annabi Dawud wato rarrabewar zance shine wato yayi hukunci da daidai da kuma adalci a cikin husuma da take zuwa masa da bambancewar bayani da fasaha da balaga idan yayi magana kamar yanda aka bama Annabi sallallahu alaihi wasallam yace utitu jawami'il kalim an bani matattarar zance waɗansu malamai sun ce shine farkon wanda yace amma ba'd wajen bayani amma wannan bai tabbata ba a cikin hadisi duk da yazo kamar yadda Ibn Abi Hatim ya ruwaito daga Abu Musa al-Ash'ari awwalu man qala amma ba'd Dawud alayhi salam wa huwa faslul khitab shine faslul khitab haka nan ma aka ruwaito daga Amir al-Sha'bi yace faslul khitab rabewar zance shine cewa amma ba'd domin wato idan za ka yi magana ka kawo abu a dunkule kafin ka je ka yi bayani dalla-dalla kamar ka ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashru khamsun min al-fitra abu guda biyar suna daga cikin fitra to kaga kowa sai ya kasa kunne ya ji ana fada yana kirgawa to ne daga cikin faslul khitab rarrabewar zance wanda yana da yawa a cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Annabi Dawud shi ma an bashi wannan to kasancewar wannan Allah ya ambace shi ya cancanci wato a ambace shi ya nuna wato niza da Annabi Dawud yake da ita a wannan janibin wanda Allah ya fifita shi da ita a tsakankanin annabawa wanda ba wanda aka sifanta shi da wannan bayansa sai manzon Allah sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa an bashi jawami'ul kalim to wannan shine shimfida da Allah madaukakin sarki yayi na wato matsayin Annabi Dawud alaihi salatu wassalam da ba zai yi mu dauki kissa da ta faru tare da shi ba da hal aka bismillah
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ
إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاقم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة وقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ولمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
نعم الله أكبر zabu sai anan insha Allah sai gobe sai mu tashi a wannan gaba wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allah ka gafarta musu akwai dan uwa malam ibrahim da yake nan bakin masallaci Allah ya yi mayayansa rasuwa Allah ya gafarta masa
amin
Allah ka sa aljanna makomarsa
amin
a wannan kuma ta'addanci da ya tsananta a cikin ƴan kwanakin nan ga ƴan uwan mu Falasdinawa a shekaran jiya an kashe sama da mutum 400 na roƙonka Allah ka karbe su cikin shuhada
amin
wannan zalunci da ake ma waɗannan bayi naka ya Allah kawo ƙarshen sa
amin
Allah ka daukar musu fansa
amin
Allah ka daukar musu fansa
amin
Allah ka ba su nasara
amin
Allah ka ba su nasara akan makiyanka Allah ka ba da nasara akan waɗannan makiyanaka
amin
Allah ka saukar da azabarka akan su
amin
Allah abinda kake musu na imhali Allah ka kawo ƙarshen sa
amin
Allah saurara musu da ake Allah ka kawo ƙarshen sa
amin
Allah ka gaggauta uquba akan su
amin
Allah ka gaggauta fushinka akan su
amin
Allah muna roƙonka ka tsarkake bayan ƙasa daga gare su
amin
Allah ka tsarkake bayan ƙasa da waɗannan ashararai Allah ka bada nasara akan su su kuma waɗannan raunana muna roƙonka Allah ka jibince su Allah ka aiko musu da mataimaki daga gare ka Allah ka sanya musu majibincin al'amarin su daga gare ka Allah mu ma Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ƴan siyasar ƙasar nan Allah ka shirye su ƴan siyasar ƙasar nan da jagorancin ƙasar nan Allah ka shirye su abinda ake nema a yi na a faɗar da ƙasar nan a cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali Allah ka yi mana maganin wannan al'amari Allah ka yi mana maganin fitina Allah ka yi mana maganin waɗanda suke so su tayar da fitina a wannan ƙasa ko su wane ne ko masu mulki ne ko mabiya ne Allah ka yi mana maganin su Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali Allah masu neman mu da sharri da tashin hankali da karyewar zaman lafiyar mu Allah ka mayar da shirin su akan su Allah ka mayar da shirin su akan su Allah ka sanya azabar su akan abin da suke shiryawa Allah ka sanya mummunan shirin da suke ya zamanto akan ruguza kawukan su Allah ka isar mana sharrin su Allah ka isar mana fitinar su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin